العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد dukkan dangi yabo da godiya sabbata ga Allah tabaaraka wa ta'ala wanda ya ware ya kebance wasu daga cikin wadannan halittu bayi nasa ya ba su wata falala wacce ta fito fili kuma ya azurta su da gode masa muna godiya wa Allah ta'ala da ya umarce mu da aikata alkhairi ya zaburar da mu da aikata abin da za mu shuka shi mu girbe shi a kiyama wannan abun kuma shine sadaka da ciyar da mutane da taimaka musu saboda Allah mu'minai suna ciyar da abinda Allah ya ba su dan neman gidan lahira sun bayar da rayukansu sun bayar da dukiyarsu sun bayar da lokacinsu sun bayar da lafiyarsu ga Allah tabaraka wa ta'ala ina shaidawa babu abun bautawa da cancanta da dacewa sai Allah shi kadai kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama bawan sa ne kuma manzon sa ne wanda bai gushe ba shine yafi kowa kyauta da alkhairi yafi iska kyauta sallallahu alaihi wa alihi wasallam irada amincin Allah sabbata ga sahabbansa wanda Allah ya fifita su akan sauran al'ummomi mutane ne masu kyauta mutane ne masu bayarwa su bada rayukansu su bada lokacinsu su bada dukiyarsu ya ku yan uwana musulmi ku ji tsoron Allah ku gyara alaƙar ku da Allah ku shuka alkhairin da za ku girbe shi a kiyama ku sani cewa shi mutum bako ne matafi ne duk inda ka ga dan adam ka dauke shi a matsayin bako bako wanda zai tabbata kullu man alaiha fani duk wanda yake bayan ƙasa sai ya kare ko ba komai zai zo lokacin da sai ya nemi ya mutu ma saboda lokacinsa ya kure shekarunsa sun masa yawa ya daina jin daɗin abinda ake jin daɗi yana cikin kunci baya samun wadataccen bacci saboda mafi rinjayen baccin da ya kamata yi shi a duniya ya riga ya gama yi da haka zai kwanta ya ta birgima shekaru sun yawa baccin yaro karami ya fa na babba yanzu yadda ɗanka zai kwanta ya shirga bacci yana makara ba lalle ne kai ka iya wannan baccin ba shi yasa kun lura yara kullun kamar jarirai kullun bacci suke amma kana girma shekarunka suna karuwa baccin ka yana raguwa lokacin da ka kai shekara barkace kaza to baccin ka raguwa yake in Allah ya maka ilhama ya datar da kai kai mutum ne mai yawan ibada sai kaga kana tashi da daddare kana boran lokacin ka yan wana musulmi lalle dan adam ana da buƙatar ya ribaci lokutan da Ubangiji ya bashi kuma ya ribaci dukkan wani abu na alkhairi da aka kwatanta kwadaitar da shi shi yasa yazo a cikin hadisin da Imam al-Hakim ya rawaito shi kai dan adam ka ribaci abubuwa guda biyar kafin biyar su duske ka yi amfani da samartakarka yarintarka kafin tsufa ya duske ka da yawa wallahi akwai abinda mutum zai iya yin sa a lokacin yana cikin samartaka amma in shekaru suka yi yawa ba zai iya ba yana ji yana gani ba zai iya yi ba hatta ibadar nan da kuke gani akwai ibadar da ba za ta yi ba idan shekaru sun yi maka yawa sai in Allah ya maka wani babban tawfiki ya azurta ka da lafiya ka kare da lafiya dan da yawan mu mukan sheme ne a shekarun mu na ƙarshe da cututtuka da ciwuwuka muke mutuwa to shi yasa ake buƙatar mutum yayi amfani da karsashinsa yayi amfani da lokacinsa yayi amfani da damar da ya samu kafin tsufa ya same shi da annabi sannan mutum yayi amfani da lafiyarsa kafin rashin lafiya ya riske shi in kana da lafiya kai sallah in kana da lafiya kai ibada kai duk abin da mai lafiya yake yi na neman lada kafin ciwo ya same ka yanzu ga mu mun zo masallaci juma'a mun yi sallah mun yi karatun qur'ani mun yi ibada mun yi kaza mun yi kaza amma da yawa daga cikin yan uwanmu suna kwanci a gadon asibiti wani yanzu bai san yau wace rana bace ba wallahi bai san yau juma'a bace ba bai san ya je gida ya wanka ya saka turare ya zo sallah ba bai sani ba yana kwanci a asibiti wata da watanni wani ma shekara da shekaru amma da yayi da ya rayu a irin wannan lokacin da kai kike rayuwa da Allah ya baka lafiya kana dan murzawa amma baka ci moriyar lokacin ka ba wata kila shi ma bai ci moriyar lokacin ba kuma annabi yayi mana gata sallallahu alaihi wasallam cewa duk wanda ya amana da lokacinsa da lafiyarsa ya saba yana aikata wani aiki na alkhairi na ibada to ko ciwo ko cuta ta riske shi to ko da wato yana cikin ciwo bai yi sallah nan ba bai azumin nafilan nan ba Allah zai ce a tarbuta masa lada misali ka saba kana yin azumin litinin da alhamis din neman lada a lokacin da Allah ya baka karfi lokacin da Allah ya baka lafiya to sai kuma Allah ya jarabe ka da ciwon da ya hana ka yin azumi wata kila ulsa ta kama ka wata kila wani cuta ta kama ka likita ya ce ka rinka cin abinci akai akai wata kila wata larura ta saba kai ba Allah zai rubuta maka lada kamar kai wannan azumi saboda da kana yi haka sallar dare idan ka tashi kana yi sai larura ta hana ka ka tashi to Allah zai sa ai ta ninka maka wannan lada saboda da kana da lafiya ko kana da lokaci to zakai to shine amfanin ribatan lokaci ya koyan uwana sannan yace kai amfani da wadata ka kafin talaucinka wadata yi amfani da wadata ku sani cewa shi arziki rabo ne Allah yake ba wanda ya ga dama kuma ya kwace daga hannun wanda ya ga dama ba wani dan fada a wajen Allah da wai shine saboda fadancin sa a wajen Allah Allah ya bashi a'a yakan ba wa kafiri mamakiyin sa wanda baya son sa wanda yake shirka wanda yake kafirci to sai Allah ya ware ka sai ya baka rufin asiri a lokacin da wani yake kwana da yunwa ba yi da abin da zai ci kai kuma kafi karfin abin da zaka ci a rayuwarka a iyalin safinka wani yana neman rigar da zai saka kai kuma kafi karfin riguna da zaka saka wani gidan da zai zauna ba yi da shi kai kuma Allah ya hore ma ba gida ɗaya ba ba gida biyu ba gida uku ba wani ba yi da lafiya kai kuma Allah ya baka lafiya wani ba yi da lokaci kai kuma Allah ya baka lokaci wani ba shi da hankali kai kuma Allah ya baka hankali wani ba shi da kaza kai kuma Allah ya baka kaza to kai amfani da dama da ubangiji tabaraka wa ta'ala ya baka kafin ta kubuci da yawa akwai waɗanda wallahi alazimu nake gaya muku sun samu matsala a rayuwarsu damar da suka samu ta kauce sai suka zama abin tausayi na san mutumin da ake bani labari da su suke taimakawa mutane ake ba su abinci da azumi buhunan shinkafa yake tsaya yana taimakawa mutane yana ba su yayi abin alheri amma wallahi akwai lokacin da aka zo yaje kai sunansa galadanin masallacin su yace an kawo taimako na azumi da Allah ka san sunana da su suke bayarwa ya aka yi alheri yace rayuwa ta canja kasuwa ta kare kadara duk ta kare komai ya kare amma Allah ya ba mu lafiya amma ba mu da abin da zamu ci wallahi sunansa ya bayar a sashi a list in an zo ba da taimako a baya yanzu mutum ba zai yi tunani ba kai yanzu kana da wani alkawari ne tsakaninka da Allah wannan ni'imar da ya baka za ta dawama kai alkawari ne da Allah ya gaya maka to me yasa zaka bari shedan ya rinjaye kai ana ka aikata aikin alkhairi da zaka taimaki kanka wanda duk abin da kai wa kanka kai wa da yawa suna nan kwanan nan wani bawan Allah yake bani labari yace daya daga cikin wasu manya-manyan attajirai a garin nan sun yi tarihi wanda in an zo ambata masu kuɗi a garin nan wallahi sai an faɗi sunan shi amma ina tabbatar muku yanzu matarsa tana nan a bakin titi tana soya awara an gaya mun sunan mutumin an gaya mun kasuwar da yake kuma kowa ya san shi ina faɗan sunansa yanzu kun san shi amma wallahi matansa yanzu awara suke yi wasu kuma suna wankau Allah ya rufa maka asiri baka sani ba me ya faru mutumin ne ya mutu da ya mutu aka cinye gada duk abin da ka sani ya kare ga baki daya shi kuma yana can kabari shi yasa akwai waɗanda bayan sun mutu kuma Allah yake banka dai bayan su shi yasa kullun ake so ka rinka addu'a Allah ya rufa maka asiri ya kula maka da bayanka shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin addu'o'in da yayi wa sahabbai sai yayi wa mutum addu'a yace ya Allah ka tsaya masa wa khlufhu fi aqibihi fil ghabirina ya Allah ka tsaya masa a bayansa ka maye masa bayansa kada ka tozarta bayansa da yawa akwai wanda sun mutu billahi alazimu ƴaƴansu raba su ake yi a kacancana su wani a kai shi gwarzo wani a kai shi dan batta wani a mika shi inugu wani a tura shi kaza saboda babu halin da za a iya rike ƴaƴan a gida guda damar ta tafi ga baki daya ka sani to ya kamata ka rinka tuna wannan kullum mai hankali shine yake auna rayuwa yana yi yana jin tsoro kada kaza ya same ni kada kaza ya same ni wannan sai ya fi kara ma kusanci zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala shi yasa manzo Allah ya ce to kuma ka amfana da lokaci kafin rashin lokaci same ka kana da lokaci kai amfani da lokaci karanta qur'ani yi salatin annabi yi ibada yi kaza wallahi ko harkar kasuwa ne akwai lokacin da za ta rikice ma wallahi ko umra ba za ka iya zuwa ba baraka iya daga kafa ka je umra kai sati biyu ka bauta Allah baraka iya ba yanzu ta kai ga yanzu aikin hajji ma akwai wanda kwana 4 suke ko kwana 5 ko kwana 6 ko kwana 7 ko kwana 8 ko kwana kaza ko kwana kaza kaga mutum bai fasati dai saboda bai da lokaci in ya tafi kuma harkar karewa za ta yi amma da wata kila kana da wadataccen lokaci kenan hatta ibadar ma in baka ci umuriyar lokacin ka ba Allah zai iya zuwa ana ka ya dora maka nauyi wanda bautawa Allah ma ba za ka yi wa kullun ka koma gida a gajiye kaman an maka shegen duka asubahi ma da kyar za'ai ta kokawa da kai mata suna ta zurga zurga alaji a tashi yana yana ihu ya gagara tashi saboda ya gaji baka da lokaci ina kai ina kiyamul laili so wannan wa'azi ne ya kamata mu wasu ya ku yan uwana ku sani cewa dan adam yana da zaɓin hanya guda biyu ko dai ka zaɓi hanya alheri ko ka zaɓi ta sharri wa hadainahu najidain yace fa man ya'mal mithqala dharratin khairan yara ومن يعمل مثقال ذره شرا يرى دي wanda ya aikata mai kyau na alheri ko da kwayar zarra ne wallahi zai ganshi wanda ya aikata mummuna ko da kwayar zarra ne shi ma zai ganshi dan Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana a cikin hadisin da Imam Abu Hurairah ya ruwaito shi hadisi sahihi Bukhari da Muslim suka ruwaito kullum mala'iku suna yin addu'a suna cewa ya ubangiji duk wanda yake ciyarwa yake bayarwa kamar yayi masa abin da ya bayar wanda duk ya bayar kamar yayi masa in ka bayar Allah ya ninka maka in ka bayar Allah ya ninka maka wani mutum yazo yake ga mai cewa wallahi malam na gwada wani abu a rayuwata duk ranar da na bada 10,000 wallahi tallahi kafin wani lokaci sai Allah ya ninka mun 20,000 nace ni kan wani irin mutum ne ni yace na gwada nace Allah ne yake nuna maka a zahiri kana gani to da yawa in mun bayar Allah yana ninninka mana amma ba ganewa muke ba in ka bayar sai Allah ya baka wata babbar harka ka ci miliyoyi idan ka bayar sai Allah ya tsare ka da wani bala'i baka sani ba amma kai tunanin ka da aka ce za a maye maka ji kake kana bayarwa yanzu za a dauko kudin a baka a'a wata harkar za a bude maka kai ta samu saboda albarkacin me infaki da kake yi yayanka da kake ciyarwa makota da kake ciyarwa yayan kannanka yayan marayu yayan dangi da kake taimaka musu wallahi alaji wata kila ta dalilin taimakon su da kake yi Allah yake bude maka harka ka kake samu kana ta samun promotion a wajen aiki kana ta samun kwangila mai maiƙo kana ta harkar kasuwa abubuwa suna tafiya wata kila wadannan da kake taimakawa ne Allah ya baka saboda su to kada mutum ya yadda ya gaji da taimako kar mutum ya yadda shedan ya gaya masa a'a kar ka bayar dukkan abinda mutum ya ciyar Allah zai bayar masa kuma mala'iku suna ta addu'a kuma ya Allah duk wanda ya rike yake bayar ka dora mai asara Allahumma a'ti mumsikan talafa haka Bukhari da Muslim suka ruwaito wanda duk ya rike yayi wa Allah ruwa mala'iku addu'a suke Allah ka dora mai asara na'am asarar ba lalle ka iya fahimtar ta ba kai tsaye zaka ga abubuwan suna lalacewa ko kaga an jarabe ka da gobara ko wata mota ka taje ta yi hadari kai asarar miliyoyin kuɗi kuma sai ka biya kayan ko kuma wani yaron ka zo cinye maka kaza ko wata musiba wata harka an saito ta customs zo su rike kaya ko wani abu ka zo ka ji hatara ta same ka ka kasa ganewa a'a me yasa kake gamuwa da wannan bala'i saboda kai ma baka bawa mabukata da suke bukata suna tare da kai ba wannan shine sirrin abu mai hankali yake iya ganewa dan adam yana cewa kamar yadda yazo a cikin hadisi Imam Muslim ya ruwaito shi kullun cewa yake mali dukiyata haka dan adam yake faɗa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa walaysa laka min malika illa ma akalta fa afnaita ai baka da wani abu a cikin dukiyarka in banda abin da kace ka san dukiyarka ta asali wanda kace shine dukiya wanda kace wanda ka dinka riga kudin da ka more ka gina gida mai kyau ka zauna ka samu ni'imar Allah kudin da ka more ka bayar ka sayi mota mai kyau ka ji dadi kudin da ka more kai taimaka kai kaza wannan shine kudinka wallahi duk kudin da yake banki wallahi ba naka bane ɗayan biyu ne dan ko ka kashe ka more su ko kuma a kashe maka su ta yanda kake so ko ta yanda baka so wannan haka abin yake shi yasa annabi ya ce dukiyarka wanda ka ci ka more amma wannan wanda kake tarawan na magada ne kake tarawa wataƙila ma wani makiyinka ne kuma sai ya shiga cikin 'yan gadan ka gama tara dukiya wani ya zo ya aure matarka ya ta hawa motocinka ya zauna a gidanka ta ci gadan ya cinye dukiyar 'ya'yanka sau da yawa wannan ya faru bila adali in baka hankalta ba sai ka hankalta ya ce ko a aula bista fa ablaita ko abinda ka more ka ɗinka sutura ka tsohon da suturar da kudinka wannan shine kudinka ko ta saddaqta fa abqaita wanda ka bayar da sadaka ya zamanto baqa ma'ana wannan zaka tsince shi a kiyama wannan shine dukiyarka kenan hadisin yana nuna mana duk abin da ka dauka ka bayar to zaka girbe shi a nan gaba yan uwana ku sani cewa duk sadaka da aka bayar saboda Allah tabaaraka wa ta'ala to wannan shine ajiya fa ba a san aji maganar amma haka za a yi ta fada ana maimaita ta wallahi abin da ka cire ka bayar wallahi shine zaka same shi mutukar kai don Allah annabi sallallahu alaihi wasallam wata ran yanka dabba a gidansa yayi ta cewa a yanka a mika can gidan kawayen nan na Khadija a mika can gidan waye gidan waye sai nana Aisha take cewa ya rasulullah duk ka rabe na mun gida baka baro kowa ba ka manta baka baro kowa ba sai ya ce ya Aisha wannan wanda muka bawa mutanen shi za mu samu a kiyama wannan kuma wanda muka ci shikenan mun riga mun ci shi ne a nan duniya kenan wanda ka dauka ka bayar shine naka shine rawanka malam akwai mutumin da ya mutu yaro ne guda daya shi ya ci gado a wajen mahaifinsa sama da kudi miliyan 500 bayan fa yaran suna da yawa wannan shi kadai ne yace wannan babanka me yayi yace bai gina aji ko daya ba bai gina makaranta ko daya ba shi ai ya sanin sa yaran nan malam aka zaka ce to ku yanzu ba za ku iya hada kai ku taimaki ubanku ku yi mai masallacin juma'a guda daya ba alƙalla ai a rinka sallah ya samu lada sai yaran yace wallahi ba su yadda ba yaran ba za su yadda ba aka yi wani magana yace yoyo me yasa bai yi ba shi in yana so ai in ra'ayinsa ne da yana raye da ayayi in ji ɗaya daga cikin ƴaƴansa yace kar a taba mun ko tarona kai fa yace to zan iya masa rijiya guda ɗaya a cikin su yace zai iya masa rijiya uba ne bai da lafiya ana ta zurga zurgan kai shi asibiti an kai shi India bai warke ba an kai shi Dubai bai warke ba Saudi Germany bai warke ba ina ne bai warke ba wallahi sai yara suka fara mitin suka ce wannan tsohon fa in ba mu dakatar da shi ba sai ya karar da kudin nan gaba ɗaya yazo ya mutu hukuman samu na gado ba saboda yana ta zurbtin asibiti ya ki warkewa kawai ya zauna a gida ya mutu su ci gadan su wannan abun fa a kasan nan ya faru sanannen abu ne mashhuri ko ka mutu ka bar uban bashi yaran ka su ki su biya maka ƴaƴan zamani masu karancin tausayi saboda daman baka nuna musu su tausaya maka ba baka nuna musu su ji kainka ba duniya kurin ka nuna musu baka nuna musu Allah ba kullun idan ka arfe kai musu gata amma baka nuna musu su ji tausayin ka bayan ka mutu ba ka mutu danka ya kasa tona ma ko rijiya ka mutu danka ya kasa zuwa ziyarar kabarin ka ko da bayan wata uku ne ya ma manta da kabarin ka ka zo ka tara ka tafi ka bari kai baka yi komai ba kuma yayin ba su yi komai ba kuma duk yadda suka shuka da wannan dukiyar kuma yana kai maka kamar shi shine musibar ya ku yan uwana musulmi ku sani cewa bayar da sadaka ana bayar da sadaka ko a boye ko a fili ko a bayyane kuma bayar da sadaka malamai suke cewa dalili ne da yake nuna cewa mutum yana da gaskiya a wajen ibadarsa duk wanda yake dauka ya bayar to ana ganin cewa akwai tuna Allah ibn abil jad yake cewa inna sadaqa kaga bayar da sadaka kaga bayar da taimako kaga agazawa wani kowanne irin sadaka ne kowanne irin sadaka da ta zakka da ta sunna da ta mustahabbi da ta kowaye da sauransu in dai sadaka ne to guda ɗaya idan ka bayar yace la tadfa'u 70 baban minasu idan ka bada sadaka ɗaya sai ta toshe maka mummunar kofa guda 70 ibnu abil jad sadaka ɗaya idan ka dauka ka bayar kofa na bala'i guda 70 za ta toshe maka Allahu akbar malamai suke cewa bayar da sadaka da taimakawa mutane da infadi yana tsarkakewa mutum zuciyarsa kamar yadda kuma tana ƙara wa mutum kusanci zuwa ga Allah kamar yadda kuma bayar da sadaka da taimako yakan sa mutum ya rabauta a duniya da lahira kai malamai suka ce bayar da sadaka hanya ne mutum ya bude wa kansa na shiga gidan aljanna rowa kuma hanya ne mutum ya bude wa kansa na shiga gidan wutar jahannama malam Allah ya yi mu a wannan lokaci akwai mutanen da iyayensu ba sa iya taimaka musu mutumin da bai iya taimakon iyayensa ba kana jin zai iya taimaka wani a waje Allah ya rufa maka asiri amma iyayenka suna wulakance Allah ya rufa maka asiri iyayenka suna tosarce mahaifinka da ya maka tarbiya ya maka hanya ya maka kaza ya mutu bai yi komai ba ko sadaka jariya ba za ka masa ba ba za ka iya gina wa babanka masallaci Allah kai masa lada ba ba za ka iya tona wa dan mahaifinka rijiya Allah kai masa lada ba mahaifinka bai san wadatar da kake ciki ba yayi rayuwa cikin talauci bayan ya kwanta yana kabari Allah ya buɗa maka rayuwa amma ka manta da shi baka gina masa makaranta ba baka yi masa sadaka jariya ba baka yi masa abin da zaka taimake shi ba kuma kai kana so idan ka mutu naka yayan su yi maka duk wanda yake so dan sa ya taimake shi to ya taimake ubansa shi ma wannan ita ce sunnar rayuwa duk wanda ya wulakantar da mahaifinsa ko mahaifiyarsa wallahi kada ya tambaya kar mahaifa tawa alƙawari ne yaran su ce sun masa wannan abin da yayi wa mahaifin shi. Ka tsaya ka duba yaya alakarka da iyayenka, me kake yi wa iyayenka, to kai ma iyayenka za su yi maka. Idan ku baka yi wa iyayenka, to ka tabbatar iyayenka ba za su yi maka ba. Wannan ita ce wato musibar da take ainihin wato fuskantar mu. Allah ya mana afwa. Ayoyi da yawa sun zo a cikin Alkur'ani da suke magana akan kwadaitarwa dangane da yin sadaka. Ibnu Qayyim Allah ya masa rahama yana faɗa cewa ita sadaka da ba da taimako ga mutane, yadfa'u biha fa inna Allah yadfa'u biha anwa'an min al-bala, nau'i nau'i na bala'i Allah yana kautar da bala'i saboda sadaka. Shi yasa Hausawa suka faɗi wata magana, wannan magana fa kamar hadisi take, sadaka maganin masifa. Wallahi mu mun sani da iyayenmu da kakanni suna cikin talauci ba su shi, amma wallahi idan mai bara yazo sai ga mutum ya cire naira biyar ya bayar, kwandala ɗaya ya bayar, ya cire kwabo ɗaya, ya cire sisi, ya ce ba sa barin gurin sadaka sai sun ba da taimako saboda Allah. Mu ko yanzu kora muke yi, ba ma so mu bayar, sai mutum ya tsaya ya tunani ba wanda kake taimakawa kai, to kai haka kawai Allah zai ta ba kai, ba za ka ba wani ba, kai mai kai wa Allah, Allah ya baka, kai ba ka tunani mai kai, Allah ya ware ka, abokananka nawa suke cikin talauci amma Allah ya ware kai ba ka kai, to wani shiri kai na taimakon wani? Kuma wani sirri, duk wanda ya taimakawa wani ya cicciko shi, to bayansa ba ta muni. Wani ya samu kariyar arziki a kasuwa, jari ya karye ya ce wallahi malai yanzu yara na ne, yan dako na ne na ofishi na, su suke bani kaya, Allah ya rufa mun asiri. Yace ban da kayan miliyoyi, bana iya zuwa China, bana iya zuwa Dubai, bana iya zuwa kaza, ina Najeriya, amma kuma kaya yara na da suka yi kuɗi a cikin kasuwa da yan dako na ne, yanzu su ne sai wannan turo mun dila kaza, wannan turo mun kaya kaza na miliyan kaza, ina zaune cikin rufin asiri amma ban da ko taro, amma da na taimake su, da na ba su kuɗin abinci, da na ba su kaza, da na musu kaza, da na musu kaza. Waɗannan misalai ne masu tarin yawa. Ibnu Qayyim yake cewa wa hada ma'lumun inda an-nasi khassatun wa amatun, wani abu ne sananne a wajen mutane, keɓantattun su daga magarin mutane, kowa ya san sadaka da taimako yana da amfani. A ƙarshe ya koyi uwana, wallahi mutane suna cikin talauci, mutane fa suna cikin bukata, ana fa cikin matsi a ƙasar nan, abinci fa yayi tsada fa, mahugunta ku ji tsoron Allah fa, an fa matsai mutane suna cikin matsi, suna fa cikin bukata, mutane yanzu fa kwace fa ake yi fa, kwace an dawo da fashi da makami abu ne, yanzu kwace karan jiyan nan a nan nan gadan kaifa da magariba zuwa ishayi, yara matasa suka zo da bindigogi mala a nan nan shayi fulala suka zo suka bude wuta mala suka kori kowa suka ɗebi kuɗi suka ci, ga su ga zanuwan na 'yan sanda suka gama barin wutar su ana jin karan bindigogin nan, me suke nema kuɗi? Suka ƙara gaba suka je wani gurin a cikin garin nan guri uku suka yi, me suke nema kuɗi? Me za su yi da kuɗi kashewa? Kullum ana faɗa ana gaya wa mutane cewa idan kuka takure mutane fa za ku ga musibar da wallahi kuma ba za ku ji daɗi ba. Motar nan da kake gani mai tsada wallahi ba ta hu ba a gari, dan za su tsare ka su maka shegen duka a gaban kowa su karɓe ta. Gidanka da kake gani wallahi sai su kewaye ka su tabarin wuta su kashe ka su ɗebi dukiyarka su yi maka illa da iyalinka. Jiniyan nan da kake ga kana yi wallahi idan mutane ba sa cikin yalwa da walwala billahi lazim ba kai saka zagaya ba, wannan shine illa. Malam an hana mutane noma a ƙauyuka da yawa yanzu a Najeriya, ba ai noma ba, inda suke noma Allah ya jarabe su da ambaliya, kowa ya sani an yi ambaliyar ruwa mai yawa a ƙasar nan, ana jin tsoron abinci zai ninka tsada sama da yadda ake tunani. Ku duba jihar Kebbi, jiha ce da ita kadai za ta iya noma amfanin da Najeriya gaba ɗaya za ta iya riƙe ta, amma ku tambayi mutanen Kebbi su gaya muku wallahi bana kuka ake yi, ana cikin matsi, amma su kuma mahukuntan ba su farga ba, ba su gane ba. In ka faɗa wa mutane gaskiya sai su ɗauka mulkin su ne ba ka so, ko wani abu makamancin wannan ba haka bane ba. Dole a yi wa mutane bayani cewa dole mu taimaki kanmu, dole mu taimaki ƴan uwanmu. Bara roƙo ya yi yawa, ƙofar gida roƙo, a ofisoshin gwamnati roƙo, a masallatai roƙo, ko ina da ka sani bara roƙo ya yi yawa, saboda mutane suna cikin talauci. Ga an yi wannan koronar an ɗebi kusan wata nawa barkace, akwai wanda ya ɗebi wata shida wata kaza ba a bashi albashin ko kobo ba, in an dawo aikin ma yanzu biyan bashi zai ta yi mala,
wannan musiba fa ta yawaita so muna roƙon Allah Allah ka yaye mana badan halin mu ba kuma ya kamata masu hali a cikin mu da masu mulki da masu siyasa duk yanda za a sauƙaƙa mutane rayuwa a sauƙaƙa musu a taimaka musu a ba su abinci da za su ci a ba su abinci da za su ci a sauƙaƙa musu rayuwa kada a kuntata musu taki yayi tsada an gagara yin noma an ba da kudin noma a taimaka wasu manyan ofisoshin sun yi babake dai sun rike kudin noman da za a ba wa talakawa sun rike suna nan suna tarawa suna tarawa ka gama tarawa ciwon suga ya kashe ka a banzan bazara ka mutu a iska ka mutu a banza mutuwar kaza ko mutuwar kare ka tara baka ci ba baka taimaki wani ba kuma hakkin da ba naka ba gwamnati ta ba da kudi a taimaka wa mutane yanzu irin website da ake ta budewa an ce mutane su cika su cika gwamnati ba ta tallafi mugaye sun je sun rufe abun yara su ta shiga baya yi sai a ce network is failing ba wani network rufewa suke yi saboda ba sa so a cika da yawa don a samu tallafi wannan wace irin rayuwa ce ta mugunta ba ku da tausayi ba ku da jin kai kashe mutane za ku yi suna rayuwa zubar musu da jini za ku yi me kuke so mutane su rayu wallahi ya kamata mu ji tsoron Allah mu gyara mu'amalolinmu amma mutane suna cikin kunci suna cikin talauci kuma dole ne mu faɗa wanda ya ji daɗi ya ji daɗi wanda bai ji daɗi ba ya kurmushe yamkaji kansa ya mutu Allahumma izil islam wal muslimina wa adilla shirka wal mushrikina wa dammir a'da'ad din wansura ibadakal muwahidin wa qumu ila salatikum yarhamukumullah.